أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي أهدوى أولا مسلاتي مي البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي وانا أمقوى تاري جيزاكي أشكين كان اندابو. A yau muna 19 ga watan Ramadan, hijira 1447, wanda yazo daidai da 8 ga watan 3 miladiya 2026. Cikin tafsirin madalitafin Allah madaukakin sarki, har yanzu muna cikin suratul Ghafir. A jiya mun tsaya kan aya ta 29, insha Allah ta'ala a yanzu za mu tsora kan aya ta 30. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala allazi amana ya qawmi inni aqamu alaykum mithla yawmil ahzab. مثل دحب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد.
الله يكي وقال الذي آمن وانا وندي إيماني يتي يا قوم يا قوم تانينا، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ني إنا جيبك صورا azaba ko abin da ya gabata na kwatankwacin abin da ya faru ga jama'u da kunyoyi masu yawa. Bisla da abin qaumi nuh, kwatankwacin al'ada abin da ya samu mutanen annabi Nuh, wa adin da adawa, wa samuda da samuda, wallazina min ba'di da wadanda suka biyo bayan su. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ أَلَّا بَايَ نِكُنْ ذَلِكَ فِي غَبَايِ أَلَّا مَدَوْكِكِنْ سَرْكِي يَنَا فِي غَبَدَا حَكَيْتُ مَنَا وَأَذِنْ وَنَّا مُتُمِنْ دَيْهِ إِيمَانِي دَكَ تِكِنْ آلِ فِرْعَوْنِ أَجِيَا أَيُنْ دَمُكَ كَرَنْتَا مُنْجِي مُتُمِنْ يَفْتُمُ إِيمَانَهُ يَنَا فُوِيَ إِيمَانٍ سَا وَمَا آيَتْ دَيْهِ غَبَدَا وَأَذِي كَمَرْ يَا فُتُو يَا بَيَّنَا أَبِنْ دَيْهِ كَيْ كُوْدَيْ dan ya riga ya sallama, in ma an kashe shi to shi ya rabauta, ko kuma dan yana da tabbacin cewa Fir'auna da jama'ar sa ba za su yi masa komai ba. Dan haka ayoyin da suka biyo baya sun gwada cewa ya fito fili, ya bayyana imanin sa. Farkon lamari koyewa yake, ba san ya riga ya yi imani ba, amma yanzu dai ci gaba da bayanin da yake yi, to ya gwada cewa yanzu ya riga ya sallama, ko dai aka ce shi shahada, ko kuma yana da yakinin cewa ba za su taba shi ba saboda kusancin sa gare su. Yake fada musu yace, ya qaumi inni akhafu alaykum, ina ji muku tsoran, mithla kwatankwacin yawmil ahzab, ranar jama'u, ranar taron mutane, ranar gangamin mutane. Ana abin da yake nabi da yawmil ahzab, ai rana ta halakarwa, ta azaba da ta faru ga jama'u daban-daban. Ya kira su al-ahzab domin kowane jama'a, kowace kabila, kowane mutane kamar kungiya ce mai zaman kanta, saboda abin da ya hada su na tafiya na ra'ayi guda ko na gari guda. Da haka waɗannan kungiyoyi da ya faɗa duk sun ƙaryata manzali, sai ya buga misali da misali da abin qaumi nuh. Ana idan mun lura za mu ga a baya tsoratar da su abin da zai same su a duniya idan suka yi wance kalida abin da annabi Musa ya zo da shi. Ya nuna cewa idan azaba ta zo ba wanda yake tsore yake tsoratar da su ya qawmi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana kaga wannan tsoratar wani daga abin da zai faru a duniya sai kuma yake tsoratar da su lahira in an je lahira sai yake ƙara tsoratar da su abin da ya faru a nan duniya gabanin lahira din dangane da abin da ya faru ga waɗanda suka karyata manzali a bayansu sai ya bada misali ce misla da abi qaumi nuh kamar al'adan nan ta mutanen annabi nuh al'ada su ta karyata manzali kuma kun kwaikwayi irin wannan al'ada qaumi nuh mutanen annabi nuh waɗanda Allah ya halakar da ruwan tufani ya ambata musu wannan ne yake gwada cewa waɗannan mutane suna da labarin abin da ya faru ga mutanen annabi nuh shi sai buga musu misali da shi a ruwan tufana ruwa ne da ya game duniya ya zama ba wanda ya tsira sai wanda Allah ya ji kai sai wanda Allah ya tseratar waɗanda suka kasance tare da annabi nuh a cikin wannan jirgin ruwa ne da ya zo ta sama da ta ƙasa to dan haka abu ne da yake shahararre suna da labari sannan sai ya ce wa adin da adawa adawa mutanen annabi Hud wa Samud da Samudawa mutanen annabi Salih waɗannan kuma gidajensu inda suka zauna kusa da su ne dan haka suna da labari sai buga musu misali to irin al'adar su ta ƙaryata Allah ta ƙaryata manzannin Allah ta saba wa Allah ga abin da ya same su ku tuna wannan al'adar ta su ba inda ta kai su kuma kada ku yi wallazina min ba'dihim da ma wanda suka biyo bayan su wanda ya gwada ba laifi a fada wa mutane yayin tunatarwa da wa'azi a labarukan al'ummar da suka gabata da irin abin da suka aikata amma waɗanda suka yi aiki na kwarai Allah ya ba su sakamako kyakkyawa amma wanda suka yi akasin haka Allah ya kama su ba laifi a ambata kamar yanzu yadda nan yake tunatar da su abin da ya faru ga waɗannan mutane waɗanda suka gabace su kuma haka mu ma muke karantawa a cikin Alkur'ani Allah yana babu labarin waɗannan al'ummu domin mu ji abin da ya faru gare su dan kada mu bi wannan hanya ta su da tafarki irin nasu sai ya ce wa wallahu yuridu zulman lil ibad usani Allah baya nufin zalunci ga bayi da haka waɗannan da Allah ya halaka mu ya halaka su mutanen annabi no da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih Samudawa da Adawa duka waɗannan zunubi suka yi Allah ya kama su Allah baya nufin zalunci ga bayi domin Allah madaukakin sarki baya zalunci Imam Ibn Ashur yayi nuni ga wata fassara ta cewa lafazin zulman anan zai iya haɗawa da ma'anar shirka dan shirka ma zalunci wa Allahu yuridu zulman lil ibad sai zama Allah baya son bayi su yi shirka dan haka Allah baya son zalunci ga bayi ma'ana baya son su yi shirka idan kuma suka yi shirka to za su gamu da uquba a wajen Allah madaukakin sarki haka nan Allah baya nufin bayi da zalunci ko da a junan su ne kuma Allah bai nufi bayi da zalunci ba Allah madaukakin sarki ya haramta wa kansa zalunci kamar yadda hadisul qudsi ya tabbatar ayoyin alqur'ani da dama suka tabbatar Allah madaukakin sarki baya zaluntar bawa duk abin da ya samu bawa to abin da ya aikata ne da haka anan yake gaya musu ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku tsaya kan abin da annabi Musa ya zo da shi na gaskiya idan kuka saba to ba akwai abin da ya gudana ga waɗanda suka yi irin abin da kai kuma Allah bai kyale su ba wannan a duniya kenan da haka kuma sai ya koma zuwa kan abin da zai faru a lahira sai yake cewa ya kawo
wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawm at-tanad yawm tuwallun mudbirina ma lakum min Allahi min 'aasim wa man yudlilillahu fama lahu min haad
na'am wa ya qawmi ya qawmi mutanena inni akhafu alaykum ni ina ji muku tsoron yawm at-tanad ranar da za a dinga kiraye-kiraye yawma tuwalluna mudbirina ranar da za ku juya kuna masu ba da baya ba da kun minallahi min aasim ba ku da wani mai kariya daga wajen Allah madaukakin sarki wa man yudlil Allah wanda duk Allah ya fatar fa malahu min had sai da wani mai shiryawa mana ya koma yana tunatar da su kuma azaban lahira ya ci gaba da kiran su da ya mutane na dan tausasawa da jan hankali ya ku mutane na inni aqabu alaikum ina ji muku tsoran yawmat tanat ranar da za a kirayi juna ita ce ranar lahira an kira ta da wannan suna saboda abinda zai gudana a cikin ta na kiraye-kiraye kamar yadda ayoyin alqur'ani suka nuna kuma hadisai suka gwada kiraye-kiraye masu dama za su gudana a ranar tashin alkiyama akwai kiran da yan aljanna za su kira yan wuta wanda bayan an shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna yan aljanna za su kira yan wuta ce an qadi wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mun samu abinda akai mana alkawari ubangijin mu yayi mana alkawari gaskiya ne tabbas ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun samu abinda ubangijin ku yayi muku alkawari gaskiya ne qalu na'am yan wuta ce eh haka ne mun samu kunga wannan kira ne tun kirawo sannan kuma su ma yan wutan za su kira yan aljanna ana fidu alaina min alma'i aw min ma razaqakumullah ku koro mana ku kwalalo mana abinda Allah ya ba ku na ruwa ko daga abinda Allah ya azurta ku idan azaba sai azaba suna neman mafaka sai su kira yan aljanna da sauti mai karfi su ce ku kwalalo mana daga abinda Allah ya ba ku ku ba mu ruwa qalu inna allaha harramahuma 'ala al-kafirin sai Allah ya haramta wadannan abubuwa ga kafirai ba ku ba waɗannan abubuwa haka nan yan a'arab su ma za su yi kira za su kira yan aljanna za su kira yan wuta kamar yadda yake cikin suratul a'raf mala'iku za su kira mu'minai sannan za a yi shela ga mutane gaba ɗaya musamman yan aljanna wa nudu an kira su an tilkumul janna wanda ita ce aljanna allati uritumuha wanda aka gada da ita ga mutanen da suka yi imani sannan kuma har wa yau akwai kiran da mutane za su yi wa junansu an rawaito a cewa a yan wuta za su kalli junansu su kirawo junansu wanda ya kira wannan wanda ya kira wannan to da haka Allah ya kira ta da yawmat tanat ranar kiran juna to tun gabanin wannan rana ta zo wannan mala'iku su kira mu'minai a su kira yan aljanna a kira yan aljanna ayi musu bishara da dawwama a yanka mutuwa suna kallo a kira yan wuta ayi musu bishara da dawwama a yanka mutuwa suna kallo sannan yan wuta su kira yan aljanna su kira yan wuta sannan mu'minai a junansu wani ya kira wannan wanda ya kira wannan mala'iku ma za su kirawo ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan da haka za a kirawo aljanu da mutane a ce in kuna ganin za ku iya tsira ko za ku iya wucewa ta wani guri a sama ko a ƙasa to ku wuce amma ba za ku iya wucewa ba sai da dalili sai da hujja to duk wannan kiraye-kiraye shine Allah ya kira ta da yawmat tanat wasu daga cikin magabata sun ce wannan lafazi na at-tanat sun karanta shi da yiwa dadun din karshe shadda tanad suka rike ce abinda ake nufi ranar gudun juna ranar da waɗannan za su tsere wannan sai zama daga nadda laraba na ce naddal ba'iru idan raƙumi ya kubce ya gudu sai ce nadda da aka yi yawmat tanad ranar ma'ana da za ku guje wa juna za ku kowa zai gudu ya bar kowa kamar yadda Allah ya faɗa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni da haka suka ce shine ma'anar wannan kalma din da haka wannan zai gudu wannan ma zai gudu kowa zai guje wa dan uwan shi sannan kuma a cikin yawmat tanad da aka ce shine za a kira kowanne mutane da ayyukansu yan aljanna a kira su da ayyukansu yan wuta a kira su da ayyukansu da aka fi a kira ta da wannan suna al-muhim yana suratar da sura na tashin alkiyama rana ce da take da tashin hankali a ranar ba wanda zai taimake ku yawma tuwalluna mudbirina ranar da za ku juya baya kuna masu gudu malakum minallahi min aasi ba ku da wani wanda zai taimake ku koma bayan Allah ba wani wanda zai kare ku daga wajen Allah madaukakin sarki ranan mutum zai ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhin almuttaqa ranan zuwa ga ubangiji makoma take da haka malakum minallahi min aasim ba wani wanda zai kare ku daga azabar Allah dan haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye faruwar wannan rana sai yace to amma wa man lillillah duk wanda Allah ya bashar fa malakum min haat babu mai shiryar da shi mana wannan wa'azi da nake yi da tsoratar da ku azabar duniya da ta lahira to ba mai fakar ba sai wanda Allah ya shiryar wanda Allah ya shiryar to ba wanda yake ya bacar da shi wanda Allah ya bacar kuma babu wanda yake shiryar da shi to amma dai da haka zan yi wa'azi zan yi kira zan bayyana abin da yake da gaskiya fata na Allah ya shiryar da ku da haka yi musu wa'azi da tsoratarwa da kuma nuna musu wannan rana tana nan zuwa wanda yake gwada al'umman da suka gabata su ma duka an tsoratar da su ranar tashin alkiyama domin rana ce da za ta hada kowa da kowa mutanen farko da mutanen ƙarshe babu wani a wannan rana da zai tsira sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawan aiki da imani da tauhidi daga nan sai Allah ya ce mai
wa laqad ja'akum yusuf qablu bil bayyinati fa lazimtum fi shakkin مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار
نعم الله يشهد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات hakika Yusuf ya zo muku kin gabanin wannan lokaci bil bayyinati da ayoyi bayyanannu da hujjoji bayyanannu fama zittum fi shakkin baku gushi ba cikin shakka mimma ja'akum bihi dangane da abin da ya zo muku da shi na gaskiya hatta idza halaka har sai da ya bar duniya kullum sai kuka ce lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula Allah ba zai aiko da wani manzo bayan shi ba kazalika to haka nan kamar yadda kuka ga wannan abu zillullahu man huwa musrifun murtab haka Allah yake fatar da duk wanda ya zama ballaci mai cakka anan wasu malamai sun ce ci gaban bayanin wancan mutumin mu'minu ali fir'auna ma'ana shi ya ci gaba da yi musu bayani wasu malamai kuma wannan shine abin da galibin malaman tafsiri suke ambata cewa wannan mutumin shi ya ci gaba da yin bayani wasu kuma suka ce a wannan bayani ne daga wajen Allah madaukakin sarki da haka ana tunatar da su cewa wannan tabi'a da suke kai tabi'a ce da kakanninsu suka yi amma ba su samu rabauta ba wala qad ja'akum yusuf hakika annabi yusuf ya zo muku kun ga anan waɗanda ake gaya wa ai ba su ne annabi yusuf ya zo musu ba dan magana mafi inganci annabi yusuf ya zo gabanin annabi musa kuma ya rayu da waɗanda ya rayu da su babu wannan fir'auna da su wasu malamai suna cewa wannan fir'auna din shine wanda ya zo na da annabi yusuf magana bai inganci ba shi bane da haka annabi yusuf ya zo cikin mutanen shi ya riga ya wuce to amma sai aka ce ya zo muku saboda me saboda aika kannin waɗannan ne kuma sun yi aiki irin na waɗannan da haka abinda ya zo wa na baya aka gaya musu kuma ba su yi imani ba ko kuma aka faɗa musu ko sun karɓa ko ba su karɓa ba to daidai yake da ya zo waɗanda suke gaba da haka yana nake ma'ana ya zo muku ai ya zo iyayenku da kakanninku amma ga abin da suka yi wala qad ja'akum yusuf min qabl ya zo muku tun gabani ma'ana tun gabani zuwa annabi Musa wala ya gwada annabi Yusuf ya riga annabi Musa zuwa ya zo muku bil bayyinati da ayoyi bayyanannu wanda da ba shi ne aikin da annabawa suke suna zuwa da hujjoji bayyanannu wanda suke a fili amma fa ba zikum fi shakkin ba ku gushe ba kuna shakka ana iyayen wadanda suka zauna da shi da kakanninku haka suka dinga shakka suna ganin abin da yazo da shi ba gaskiya bane da haka suka ki karba mimma ja'akum bihi dangane da abin da yazo da shi kuka ki karban wannan abin kuka bada baya hatta iza alaka har sai da yaba duniya kalmar alaka anan ana nufin ya mutu kalmar alaka ala rafi ana itlaqin ta ana nufin mutuwa tana iya zuwa da wannan ma'ana kamar da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kanat banu isra'ila tasufuhum anbiya'uhum kullama halaka nabiyyun ba'athallahu nabiyyan akhar yace duk lokacin da banu isra'il annaba su nufi jagorancin da wannan annabi ya tafi Allah ya kawo musu wannan da wannan ya tafi Allah ya kawo wannan yace manzon Allah yace kullama halaka nabiyyun duk lokacin da annabi ya tafi sai an bada kalmar halaka da haka ita kalmar halaka a larabci tana yi daukar ma'ana mutuwa a yarenmu ne na Hausa cewa ne ya halaka take ba da wata ma'ana da ke nuna cewa kamar ya yi mutuwa wadda ba mai kyau ba ko ya fada cikin bata ce ya halaka ana nufin ya bace ya fada cikin abin da ba daidai ba to amma a larabci an ce halaka ba tana nufin tana iya daukar ma'anar mutuwa hatta idza halaka har sai da yaba duniya qultum kuka ce lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula Allah ba zai aika wani manzo bayan shi ba da haka kuka yi imani kuka sakankance kuka yi abin da kuka ga dama saboda tsabar sabinci da karyatawa sai Allah ya ce kazalika ku kunga kamar halin ku wannan to haka halin duk wanda Allah ya kare shi wannan yanayin naku to haka halin fatacce ki kazalika yuzillullah haka Allah yake batar da man huwa musrifun wanda yake mai banna murtab mai shakka wanda yake da shakka da ayoyin Allah yayi jayayya da ayoyin Allah yasa shakka a zuciyarsa to shikenan sai ya bace ma'ana dan yana kiran su da cewa kada zama su yi shakka kada su shakka kan annabi Musa da abin da yazo da shi su karba domin wannan shakkar da bada baya shi yake hana samu shari'a wanda yana nuna zunubi yana iya kange mutum da samun shari'a tun wanda yake shiga cikin zunubi mai mai to zai iya waye gari sai zuciyar shi ta tsatsa sai zama gaskiya ta zama ba za ta shiga ba ba zai karba ba duk irin wa'azin da za a faɗa ba zai dauka ba da zuciyar ta riga ta lalace ta riga ta baci Allah ya rufe zuciya din kamar yadda zamu gani a gaba sai ya ce allazina yajiduna fi ayatillah su ne waɗannan wanda suke jayayya cikin ayoyin Allah bi ghairi sultanin ataahum ba tare da wata hujja da ta zo musu ba kabura maqtan indallah abin yayi muni a wajen Allah ya zama abin bakin ciki ya zama abin fushi indallahi a wajen Allah wa indal ladina amanu da gurin wadanda suke mu'minai kazalika to haka ne yatba'u Allahu ala kulli qalbin Allah yake riki yake jimki duk wata zuciya zuciyar mutakabbirin da yin girman kai jabbar mai tsaurin ido da tsaurin kai to anan sai yake dada bayanin waɗannan mutane din waɗanda Allah yake batarwa sune allazina yajadiluna fi ayatillah masu jayayya cikin ayoyin Allah ka aya su yi jayayya su karba su yi musu su jibba da baya su kawo wani wata falsafa ko wani kinanin a ce Allah ya ce mutum ya ce to ai kaza ai kaza ai kaza jayayya cikin ayoyin Allah da kin karba da bijirewa da gairi sultanin a ta ba da wata hujja da ta zo musu ba wannan sai ba ce lazima duk wanda zai jayayya da ayoyin Allah su zaga bai da hujja mai hujja wanda yake da dalili baya jayayya da ayoyin Allah da an ce Allah ya ce sai sallama manzon Allah ya ce sai sallama ba ba wannan kafirai da bi a sunni jayayya cikin ayoyin Allah in an karanta su ba da gaskiya su kiyarta da abin da ayoyin suka faɗa su bice gaskiya su ture gaskiya da wata shubha da wata jayayya da wata falsafa na wani abin da yake ba daidai ba to wannan yana da hadari abin da ake so ga mu'mini ya sallama ya yi imani in an ce Allah ya ce kai imani ka yadda in an ce manzon Allah ya ce kai imani ka yadda koda ba gane ba ganewa ba lalle ka gane ba dan akwai abin da kila ba za ka iya fahimta ba cikin ayoyin Allah da za a gaya maka amma sai ka ce to tunda Allah ya ce na yi imani idan kuma kana tunanin wannan abun ba haka yake ba wanda ya faɗa din ba daidai ya faɗa ba kake tunani amma ba ka da ilimi to kafin kai jayayya sai ka je ka nemi ilimi sai ka je ka tambaye waɗanda suka sani an ce kaza Allah ya ce kaza an ce manzon Allah ya ce kaza ya abin nan yake sai ai maka bayani sai ka gane kaga kenan da abinda zaka yi ala ilmi zaka akwai cuta yanzu da take yaduwa cikin mutane na ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ilimi ba da san zuciya kurin mutun yana jana jin sai ce ai wannan hadisi ni ba zan yarda da shi ba me yasa ba zaka yarda da shi ba ba ilimi zai kawo maka ba sai kawo ta shubha ai hadisin ai wannan hadisi ya taba abin da ya shafi mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kace masa to ce fuska sai ya taka maka bi alhali kuma wannan hadisi ya ratso shekaru da dama ba wai mutun yanzu yake kirece ba hadisi ne yake cikin irin Bukhari yake cikin irin Muslim yake cikin Musnad na Imam Ahmad yake cikin Sunan na At-Tirmidhi ko Sunan na Ibn Majah ko yake cikin Sunan na Abi Dawud ko hadisin da yake cikin Sahih na Ibn Khuzaima ko Al-Mustadrak na Imam Al-Hakim ko Sahih na Ibn Hibban waɗannan littafai ne da duk duniyar musulunci an san su ba wai yau aka rubuta su ba inda ma dai hadisi ne da yake cikin wani littafi can gharib da ba a taba jin shi ba ko wani littafi sabo wanda yanzu aka rubuta shi ko jiya ko shekara jiya to sai kai shakka amma hadisin da ya ratso shekara 1000 kuma Bukhari da Muslim ba wasu littafai da a duniyar ilimi ta addini a wannan al'umma da aka karanta su ake koyar da su a duniya babu littafin da ya kansu in ka cire littafin Allah al-Qur'ani duk inda ka je ana karanta su hatta waɗanda ake da sabani da su a wajen hadisi misali kamar shi'a suna da hadisan su daban su ma suna karanta waɗannan littafai ko ba komai ba dan su samu abin da za su kama hujja da shi ga ahlus sunna da haka suna karantawa da haka littafai ne da killan da aka rubuta su zuwa yau duniyar musulunci ta so su to ya za a yi hadisin da ya ratso waɗannan gima-giman malaman da Allah ya samar wa al'umma waɗanda ba wai su Bukhari kaɗai ba tun daga marawaita hadisan tun daga malaman su Bukhari din da malaman malamansu da tabi'ai da sahabbai abin ya tuwa har zuwa yanzu sai yanzu kullum wani zai zuwa ƙarshen zamani sai ya ce wannan hadisin ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce nuna min wani malami da ya yi wannan bayani babu shi ne yanzu kullum ya yi hajjan shi kuma da zai kawo ya ce hadisi ne bai inganta ba ya kada dai da malamai suke bi ta fito kana da hujja amma hujja za ta iya zama karɓaffiya za ta iya zama ba karɓaffiya ba da haka sai a nuna hujja a fita hujja kuma a bai bayani amma wannan fa da ka haka kullum mutum zai tsaya da ka sai ga yana ta jahiliya abin wani in yana yi sai ya baka tausayi ya baka haushi ya baka tausayi jahilci ya baka haushi ka ga cewa yanzu har wannan ma ya cancanta yayi magana akan abin da ya shafi addinin Allah saboda duk mai hankali ya san cewa abin da yake faɗa shirme ne da shiriri ta ba abin da yake daidai ba ne yanzu ka duba a wannan zamanin hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ta subata ta qaumi ya zo wani guri da mutane suke tara shara fa ba da qa'iman sai ya bawari ya fi shi gare sai ya zama an ce an ci mutuncin shi saboda kullun shi yana rayuwa a Hausa a garin Hausa ya taso iyaye da kakanni wanda yake mutsariya sai arhimi mai yi a tsugunna musulmi ne kullun shi al'ada garin su ya kalla da zai tuna cewa akwai wasu jama'a ba shi ba akwai yan China akwai yan America akwai yan Birtaniya akwai yan ina ne akwai al'umman da ba su san bawali a tsaye ba mun san bawali a zaune ba a tsugunne su abin da suka sani ma a tsaye su ko waɗannan to in suka ji wannan hadisi su kuma me za su ce za su ga normal ne ba wani abu ne a gurin su ashe kaga kai anan ba ilimi bane ke hukunta ka al'ada ce al'ada kace take hukunta kana jin cewa abin da ake ba daidai bane amma da suke yawo a duniya akwai gurin da zaka je ka je iya fatma ka kewaye ta ba inda zaka yi bawuri a tsugunna to da kai ake yin domin ko ina aka yi kiyasi a ciki kuma a gurin su daidai ne ba wani abu ne to kaga nan fa an rawaito me kun yi kiyasi me yi hikima na daidai abin da hadisi ke gwadawa in kayi bawali a tsaye ba kai haramun ba wannan fikihu ka gane wannan fikihu da haka in ka je inda ba zai yi ka yi a tsaye ba a zaune a tsugunne to yi a tsaye baka saba Allah ba shi ma hadisin tsari ya zo gurin boda to ba sa dan a nuna cewa guri ne da idan mutum ya tsugunna akwai yoyi ya bude jasa ya bude da shi ya bude cuta da haka fa bala qa'ima kuma yin wannan ya gwada cewa ba shi ne abin da manzo Allah yake yawan yi ba yanzu ana mama halaki ne a yi da haka in ka je inda ko ka ga wani yayi ka dauka haramun ne yanzu in kana karanta ban malami ba kana karanta ko Fathul Bari Ibn Hajar ya ambata tsarki da ruwa tsarki da ruwa kayi bawali kayi tsarki da ruwa ko bayan gida kayi tsarki da ruwa akwai al'umman da suke a gurin su mata ne suke yi namiji ba sai yana sarki da ruwa ba a gurin su mata ne suke yi to shikenan sai ka zo karanta musu hadisi manzo Allah yana sarki da ruwa shikenan yake tsalle sai an ci mutuncin manzo Allah saboda kurin ya saba al'ada su kaga ba haka bane to baka da ku al'ada ka hukunta addini da ita ita al'ada ita ake hukunta ta da addini in ta dace da addini a barta in ta saba addini a watsar da ita amma ba za ka dauko addini ka hukunta shi da al'adar ka ba to yanzu wanda yazo yana wannan magana kurin mujarradin wannan dan an fadi wannan yace ai an kwamulakanta annabi to in yaje gurin mutanen da su kuma aka san al'adar shi kuma ya zo ya anan to dan haka za ka irin wannan yana nan da dama ko muke ce ai hadisi yana koyar da ta'addanci wani hadisi ya koyar da ta'addanci wai manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an-nas an umarce ni in yaki mutane hatta ya kadu Allah la ilaha illallah sai sun shaida babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah sai ce ai ta'addanci ake koyarwa ina ayoyi da yawa na alquran da suke magana a yaki qatilul ladina yalunakum min al-kuffar ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum hadisi ayoyi da dama da suke magana su ya zaka dauke su da haka sai kamata yake ce to wannan hadisi da aka ce annas me yake nufi da annas kowa da kowa ko ko a'a ko wanda aka tugace sai malami shi ma bayani lafazin annas amun ne yuradu bihi alkhusus ba duka mutane ba ana nufin mushrikai kafirai shi yasa a cikin hadisi ce hatta ya shadu an la ilaha illallah to sai kuma ka tambaya su ya ake jihadi kowa ake yaka ko ko akwai sharadai akwai ka'idoji sai a gaya maka ana bin mataki kaza ana bin mataki kaza ana bin mataki kaza yanzu mutum ilimi yake nema ake bashi amma kullum mutum ya zauna shi ayi ya saba shi yasa waɗannan mutane masu wannan aqida in akwai ayoyin da inda ba cikin alqur'ani suke ba san yadda za su dauke su ba ayoyi da cikin alqur'ani dan suna tsoron zuci muke da su ba an san wannan kafirci ne a fili domin din bai irin wancan to zai giro kan ayoyin alqur'ani da akwai ayoyin da za ka karanta alqur'ani sai ga cewa irin wancan tunanin sai muke ce to ai waɗannan ayoyi sun saba a cikin alqur'ani ne fa Allah yake cewa manzon Allah wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu wannan jumlar din ba alqur'ani ta zo ba sai wani ce an zagi annabi Allah ya ce wa takhshan nasa anna da Aisha tana cewa da manzon Allah zai koye wani abu alqur'ani da ya koyi irin wannan ayoyi amma manzon Allah bai koye ba saboda Allah ne yake magana da manzon Allah manzon Allah bawa ne a gurin Allah da haka duk abin da Allah ya gaya manzon sa daidai ne amma yanzu inni ne nazo na kalli manzon Allah nake wa takshan naka kana tsoron mutane to da yi rashin kunya dan ban kai ba amma Allah ya ce wa takshan naka Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ayyuka da suke magana kan wani abin da manzon Allah ya Allah ya ce ba haka za a yi ba ga yadda za a yi to irin waɗancan mutane ce waɗannan ayoyi in ba dan alqur'ani bane suna tsoron su faɗa dan haka ba a karyata hadisan manzon Allah da ka ilimi ne in kana da hadisin da baka gamsu da shi ba kawo hanyar da malamai suke yi akwai ka'ida ta kaza ba haka kurin aka karba hadisai ba haka kurin kuma ake karbar abin da yazo a cikin littafi ba sai da aka dora ka'idoji kuma akan su dan a kare wannan addini da shine a kare addini amma aka bude kofar duk wanda ya ga dama ya karyata hadisi duk wanda ya ga dama ya karyata ayat Qur'ani to addinin ba gaba ɗaya zai tafi ne domin abin da kai kike gani daidai wancan yana ganin shi ba daidai ba abin da wancan ya gani daidai wannan yana ganin ba daidai ba to wace ka'ida ce ta ilimi za ta zo ta raba mana gaddama ba malamai da suke cewa akwai hadisi rauna na aida ilimi suke bayani wannan hadisin yana da rauni saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza wanda ka'idar hadisi wanda malamai suka sanya ka'idojin da suke da goyon bayan ayoyi da hadisai da kuma fahimtar magabata to a ka'ida kaza wannan hadisi ya saba wannan ka'ida da aka bai inganta ba wanda kuma yake gani ya inganta sai zuci a nan da kaza da kaza da kace ga amsar sai a bada amsar sai zama da ilimi ake bayani ba wai da ka ba da haka duk wanda yake jayayya cikin ayoyin Allah to zaka tarar cewa ya kama hanyar facewa allazina yujadiluna fi ayatin lahi bi ghairi sultanin atahu da Allah ke kabura baqatan inda Allah ya zama abu mai muni abu fushi a wajen Allah fushin kuma ya girmama saboda abin da suke na jayayya da ayoyin Allah wa inda allazina amanu haka nan gurin mu'minai su ma mu'minai suna samun damuwa idan suka ga mai jayayya cikin ayoyin Allah shi yasa sai yana Umar da ya ga wani mutum da ake kira Sabil ibn Ish ya zo in ya zo na sai da tambayoyi na kure na ta'alluki dangane da ayoyin Al-Qur'ani sai Allah ya ce wa zariyati zarwa me ya ake nimi da zariyati zarwa yana so ya sake shakka sai dana Umar ya ji labari ya sa aka kamo shi ya yi masa bulala wata riwaya ce da jini ya fita ya kare shi ya ce aje aje aka aje shi ba kwana biyu sake zuwa ya kara mai bulala sai da jini ya fita ya ce aje shi rana ta uku ya ce ya khalifa in kake ne za ka karshe da kyakkyawar hanya mana na tuba na dina sannan ya kore shi ce bagarin can kuma inda ya tafi sai a gaya mutanen gari kan wanda ya mai magana mutumin yana shiga kasuwa ya kewa ya ke fito ba da yace mai kara kowa da ya gan shi sai ya gude ce a wannan amirin mu'mini ne yana mai magana sai da ya zo ya tuba taubatan nasuha ya ce waɗannan suna kashaka cikin alkur'ani da haka ba a kyale irin waɗannan ba a kyale irin waɗannan mutumin da zai zo ya kawo shakka cikin littafin Allah cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin a kyale shi ba hukuma ta ɗau mataki a kan shi ne abin da yake daidai wasu ya ce dan da za a ce hukuma hukuma saboda a musulunci shugaba yana amru bil ma'ruf yana annahyu anil munkar kuma malamai na cewa inna allaha yazau bis sultani ma la yazau bil qur'an Allah yana dankwafarwa ya hana banna ta hanyar shugaba abin da yan alqur'ani ne ba za a iya bari ba ila za a ga ayar a watsar da ayar aka ba yi ba amma shi shugaba ce duk wanda yake na hukunta sai a daina da haka shi shugabanci a addini yana kariya mutane addini yana kariya mutane jini da rayuwarsu da komai yadda yake neman shugaba ya kare maka jininka kada ya bari a tarwatar da shi haka musulunci yake neman shugaba ya kariya mutane addininsu da haka duk wanda yake irin wannan daidai ne a kama shi a rufe shi har sai ya dawo ya tuba taubatan nasuha ya daina saboda in ba haka ba sai ya batar da mutane ya lalata mutane addini kuma lalata addini ya fi lalata mutane rayuwa dai yanzu duk wanda ya kashe akan addini ana miki shawar da to zai je samu rahmar Allah amma da karaba da addini ta mai da mutum ya zama zindiki ko kafiri to ina shi kuma ina rahmar Allah to haka wannan abinda hukumomi za su yana cikin haƙƙin su su iya abinda za su iya na tare duk wani wanda yake banna kada a bar shi bannar ta ci gaba da yiwa in ma suna ganin ba za su iya kai tsaye ba to akwai malamai waɗanda an yarda malamai suna da ilimi na alqur'ani suna da ilimi na hadisi ya zo su zo ya faɗi shi ba har su mai bayani in ma ya karɓi gaskiya ya dawo in ma kuma ya kare bakin sa ya shiru in ma kuma a hukunta shi wannan shine abin da yake daidai shine abin da yake daidai da haka wannan tarihi yana nan da shugabanni sun yi amfani da mulkin sun taimaki addinin musulunci sun hana masu kanna in ka karanta daula abbasiyya da tazo a zamanin al-mahdi da harun ar-rashid da waɗannan khalifobi duk waɗannan zindiƙai yanka su aka dinga yi sai da suka dinga guduwa suna koyewa zindiƙai ne sun shiga addinin amma da ƙarya ba da gaske ba suna kawo mutane shubha duk inda aka samu wani zindiƙi sai khalifa ya samu shi sai da aka waye gari kaf ya aka rufe bakin su irin kasuwa masu zuwa kasuwa su tara mutane su kai musu kista su hada sama da kasa su cakuɗa su ma na bulala aka dinga musu ba a bar suna zuwa su wannan kisoshin waɗanda suke ba su da wani tsari su zo su tarkace su ta gaya mutane duk sai a hana irin waɗannan dambe da a kiyaye mutane addini sai kuma a ba malamai na sunna na gaskiya dama su kuma karantar da mutane su ilmantar da mutane a gaya mutane ne Allah ya ce a gaya mutane ne manzon Allah ya ce a ɗora mutane kan tafarki na mu'minai irin wanda Allah ya umarni da shi don haka abu ne mai muni mu'minai suna samun damuwa in suka ga wani yana shiga cikin ayoyin Allah ba tare da izini ba ibnu kasir yace wal mu'minuna aidan yubghiduna man takunu hadhihi sifatuhu mu'minai suna jin haushin wanda wannan ce sifar ta jahiliya da ayoyin Allah fa inna man kanat hadhihi sifatuhu duk wanda haka yake to yatba'u Allahu ala qalbihi sai Allah ya jimfi zuciyarsa Allah ya rufe zuciyar fala ya'rifu ba'da zalika ma'rufan ba zai kara gane wani abu da kirki ba na alheri wala yunkiru munkaran idan kuma ya ga mummunan abu ba zai inkari ba da haka ana Allah sai kazalika kamar yadda Allah ya wadancan da suka karyata suka yi jahiliya yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbir Allah yake jibkiwa yake rubewa zuciyar duk wani mai girman kai ga bin gaskiya ya kibidda ya girman kai jabbar mai kuma tsaurin ido to Allah baya kyale irin wannan duk wanda yake da girman kai Allah baya shiryar da shi sai Allah ya kyale shi da girman kai shi da girman kai zai amfane shi wanda mun riga mun yi bayani a baya cewa girman kai shi ne kyan gaskiya da kuma raina mutane to wannan yana ga mutun ya wayi gari gaskiya ba za ta ji masa ba saboda wannan girman kan sai ya kasa fahimtar gaskiya da Allah ya ce
wa qala fir'aun ya hamanuni sarhan la'ani abluqul asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب
قال فرعون فرعون يتي يا هامان يا كي هامان ابن لي صرحا كجنا من جل من جرمة لعلي أبلغ الأسباب ولعل إن كي إن سامع أيوي أسباب السماوات أيوي نسمع فأطلع إلى إله موسى إن جي إن سمكاي أبن بوتا ورموسى وإني لا أظنه كاذبا كي ني إنا ما سماني كوكم إنا ليكينا كريايتي وكذلك زين لفرعون سوء عمله الله يكي هكا ننحك تاوى تاوى فرعون ممونا ايكي وصد عن السبيل كيف يكبر انكسيا وما كيد فرعون إلا في شباب كيد فرعون تعبين ليكي سارا وقومي ملي فاتينا تكيم عبين ليكي ناصارا أنا الله ينا باب الابار يد فرعون يكبر الأزاوة لدو النواء دي لأكي مسا بيسيا بسي يكبر الأزاوة دبجريوة دجرمان كيف aiwa annabi Musa ƙarya ya tashi dan ya nuna mutane cewa ba shi abin da yake kai din nan gaskiya ne sai ya ce ya kai Haman ibn li sarhan gina min gini sarh shine ma'ana kai min gini mai girma mai tsawo al-qasr al-ali al-munif al-shashi wanda suke yi da bulo wanda aka gasa ana daukan tabo ayi akwaba ayi bulo a gasa shi yayi ma'ana kwari sai a zo ai ginin da shi shi yasa a suratul qasas yace fa auqijli ya hamanu ala tin faj'al li sarhan anan yace ka kunna ka kai kunna kai bulo ka gasa shi da tabo sannan ka zo ka gina mun gini mai tsawo shi abin da yake tunanin ai gini mai tsawo kamar abin da ya faɗa anan la'alli ablugu al-asbab wa la'alla na samu hanya da qobibi al-asbab wa suka ce at-turuq turuq samawat ko gobina na sama sune asbab ko kuma asbab in samu dalile ko abubuwan da za su taimaka min ya zama na bi sama asbab as-samawat ko gobina sama ko abubuwan da za su kai ni zuwa ga sammai hanyoyi da za su kai ni zuwa ga sama fa astaliya ila ilahi Musa inje in tsinkai abin bauta wa annabi Musa wannan ya gode shi ma a annabi Musa abin da ya gaya masa ubangiji ya daidaita kan al'arki daidaita da ya dace da shi da aka yi maganar sama saboda Allah ya daidaita daidaita da ya dace da shi sai ce to a gina masa gini shi zai je ya samu abin bautawar annabi Musa wasu suka ce wasu malamai suka ce cikin dabara anan dan ya gode cewa to in abin da yake yi ba daidai bane to shi ma zai je karbo daidai da aka zai ji shi ma idan ya je sai ya karbo daidai sai ya zo da shi wasu suka ce a'a yayi wannan mai da sunan izgili da sunan ya nuna cewa annabi Musa abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne in gaskiya ne a yi min gini zan je in same shi wannan wautar da hankalin mutane wautar da hankali ne in ba haka ba ta yaya za a iya mai ginin da zai je sama ya san girman sama ya san yadda take da zai ce a yi mai gini je ya yi wannan to da yake na ne in haka ne wasu daga cikin mutanen za su ce to in haka ne ashe abin bauta wa Musa akwai shi abinda annabi Musa yake bauta akwai shi in har ana cewa za ka je gurin shi to kaga magana kace babu shi ai abaita so ba kenan yana nan akwai shi kuma ya daidaita kan al'arshi to kaga daga nan za su fara tunanin cewa kamata mu san waye wannan abin bautawar annabi Musa to sai mai yace wa inni la'azunnuhu kaliba ina baban da tankar yayi saboda waccan abin kai ya shiga cikin kwakwalwar waccan mutane wanda yake azanna ana wasu malamai suka ce ana da yaqini ma'ana yake wa inni la azunnu ni ina da yaqinin kaziban ƙarya yi da haka kuma kike ne yanzu yadda ya faɗi wannan to in ma ba a yi ba ba da yake dambe ba zai ce ai dan kullum mun bayyana ƙarya yi babu wani abin bauta to Allah yake wa kazalika kuga yadda fir'auna nan ya bace yake ta wadannan abuwa zuyyina li fir'auna su'u amalihi aka tsawata masa mummunan aiki wannan kuma abu ne mai matukar ban tsoro in bawa ya kai lokacin da shi dan zai dinga tsawata mai kyawawan abin da munanan ayyukan shi zama kyawawa to sai kuma abin da Allah ya amma jiran da bawa kai kullum yana daidai amma yana cewa wadanne ban bani ma na san ba daidai nake ba Allah dai ya sa mutu ba Allah ya sa kaza yana jin akwai kekari a tare da shi to akwai alamun alkhairi a tare da shi amma in aka yi matsayin at-tazayyun kada an mai amma da aikin mutum ya zama yana ganin mai kyau ne to wannan kuma sai abin da Allah ya yi mutum cikin mata amma kuma irin shi ya rike baya taba ganin mata ma yake ci gani yake abin da yake kai daidai ne to ya kai mataki na muni laifin yayi laifi kamar yadda Allah ya wa Fir'auna anan laifin ya kai laifi sai Allah ya wannan sai aka tsawata masa ayyukan samuna na sai yake ganin ayyuka ne masu kyau kamar yadda su ma kafirai da suka wuce gona da iri suka dinga halatta haram suna haramta halal sai Allah ya musu haka انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله الذي زين لهم سوء اعمالهم ذلك كل متن يتروقون الله kada zuciye shi ta rini kada zunubi yasa zuciye shi ta wayi gari ba ta gane kyakkyawan aiki a dia ke zama yana yi to yi ta kokari yana neman shiriya a wurin Allah shine za ga bawa yana laifi din kuma yana jin cewa laifi yake to wannan akwai alamar da zai tuba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan al'umma da Allah zai ba su lafiya zai kiya ya ne musu illal mujahidin sai masu bayyana sako domin shi mai bayyana sako yana nuna cewa abin da yake kai daidai ne da haka ma baya ji a fili yake amma wanda yake zai sha abin sha zai sha wani zai sha kaza sai ya kuya ya je ya sha to akwai alamun yana jin damuwa domin zulubi abin da ya ba kai kai a zuciya wa karinta an yassali alaihi nas kamar yadda manzo Allah ya faɗa zulubi abin da ya ba kai kai a rai kuma ba ka san mutane su sani to wannan alama ce cewa abun ba daidai bane to nan fir'auna ya kai matsayin da aka kawata mai munanan ayyukan shi sai yake ganin su daidai ne da haka sai ya shoge akan wannan shi sa zaka tausayawa mutumin da yayi banna kuma Allah ya don kambai da wata musiba ko wata jarrabawa amma ya kasa gane cewa wancan abin da yayi Allah ya jarrabe shi da wannan bari ya tume shi ibadi a sai ya dore akan abin da yake to wannan abin tausayi daga mutum yana cikin zulubi sai Allah ya jefo mai wani ibtila'i wata jarrabawa ko ta rashin lafiya ko ta musiba a dukiya ko ta talauci ko ta kaza maimakon ya gane sai ga kullum ya ci gaba da abin da yake to wannan akwai ban tsoro akwai ban tsoro domin shi bawa na Allah idan Allah ya jarrabe shi to cikin abin da yake yi na neman magani akwai komawa zuwa ga Allah shi yasa marasa lafiyar mu bayan mun ba su magunguna ko wanda yake na gargajiya ko na bature ko na kaza maganin da bai saba shari'a ba kuma mu dinga dora su kan istighfari shi ma istighfari yana magani wani Allah ya jarrabe shi da cutar ne kan wani laifi da yayi to da zarar ya ce Allah ka yafe min Allah na tuba Allah ka yafe min sai ya warke misali na nan da dama istighfari yana maganin cuta da haka mara lafiya ka dinga dora mai kalmar istighfari astaghfirullah astaghfirullah yawan istighfari da tuba da komawa zuwa ga Allah to shi ma yana cikin sababin da yake sa mutum ya samu lafiya domin wata rashin lafiya daga sabawa Allah ne sai Allah ya jarrabe shi ko wani malamin mu da yake babban babu wani labari da ba na manta shi a rayuwata yana malami ne mai wa'azi mai kira zuwa ga Allah dafiya yace yana yin wa'azi yana karantarwa yana ilmantarwa sai yazo ya fara karatun digiri na biyu ya fara karatu ya ba yana ci gaba da karatarwa da wa'azantarwa can sai ke nan ya raya mai tunda aikin shedan ne sai yace kai wannan fa karatun naka ba zai haɗu da wa'azi da karantarwa ba ya kamata ka tsaye da duk wani aiki da kake na karantarwa da ilmantarwa dan ka mai da kake karatu yace da yayi wannan aran shi sai tsaye da komai ya daina yin aiki ya daina da'awa da niyyar zai je karatu karatu yace sai Allah ya jarrabe shi ga rashin lafiya sai ga dan asibiti yace kwana ɗaya yayi ɗan kwana kin zai ga lafiya ana ta magani shi can sai Allah ya dora mai a zuciyar shi yace Allah ya yi kimsa mai sai yake nani anya ba wancan abin ne da na faɗa ba Allah ya jarrabe ni tun daga ran da ne magana kuma ban kara fita nayi wani aiki ba tun ina karatun da zan yi yace sai dai istighfar yace wallahi ban kwana a cikin ba
Allah
yace dare istighfar sai na warke kun ga Allah ya jarabe shi da cutar ne saboda wani laifi to dan haka bawaye yawan istighfar daga cikin asbabu na bada lafiya mutum ya hada da yin istighfar wani sa'in zai yi wa Allah sai Allah ya jarabe shi da wani yana mutum yace to bari ai yanzu bari in je in yi kaza zai je wani abu na laifi don Allah yana son shi da alkhairi sai ya jefa mai zazzabi sai ya kwanta ba sai Allah ya ga dama ya zai yi ba to in ya bada zazzabin yana yi in zuciyar ba ta cire abincin ba tana so ta warke ta je ki sai ya yi warkewa in ya cire ya ce Allah na tuba ya yi istighfari sai Allah ya tashi shi sai ya shiga da al'amuran shi to da haka yana cikin maganin istighfari to anan Allah ya ce zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'ani sabili an kaide shi daga bari tabarki na gaskiya wa ma kaidu fir'auna Allah ya ce kaidin fir'auna ba komai bane illa fi tabab fati yana cikin asara ma'ana duk shirin da yayi baya karewa baya cin nasara can an ce wa ma kaidu kafirina dan a nuna maka dukkan wani ma kafiri duk wani shiri da zai haka zai kare to haka nan fir'auna shi ma yana cikin kafirina shi ma kaidin shi ba abin da ya zama masa ba ce asara domin bai iya cimma abin da yake so ba shi yasa aka karanta kisar annabi Musa da fir'auna din a sauran surori za ga ba din da ya shiga laba karshe kuma Allah ya halakar da shi yana kokari ya saba annabi Musa da bani Isra'ila da suka yi imani da shi karshe ruwa Allah ya halakar da su suka shiga ruwa da kansu kuma Allah ya tafi ya haɗe ruwa da su suka mutu to haka dukkan wani kafiri kai din shi ke kasancewa baya zama tabbata baya zama tabbatacce kai dai abinda ake so sharadi mu'mini shirki Allah in tansuru Allah yansurukum sai in kun tsaya kan addinin Allah in dai an cika wannan sharadi to ubangiji baya kada bayi Allah yana cika alƙawarinsa da haka wannan alƙawari kuma yana nan na Allah har a yau in dai mu'minai musulmai za su tsaya kan koyarwa alƙur'ani da koyarwa sunna su bi abinda manzon Allah ya nuna shi to ko an buga an raya za a kyale su domin babban nasara shine makiyi bai iya raba ka da addininka ba su waɗannan makiya masu yakar musulunci da musulmai ai abin da suke so a bar addini a bar dabi'un addini a bar sallah a bar azumi a bar ayyukan addini to koda sun kashe koda sun lalata amma dai kana nan akan abin da kake to ana lissafa cewa wannan cin nasara ne ku dube yadda Isra'ila ta ruguza Gaza ta ruguza ta yan watannin nan ko yan shekarun nan da suke bayar da ta ruguza garin kusan ya zama kufai ya zama kwango yanzu da aka dan tsagaita mutane da suka koma za ka sai dai mutane zauna cikin baraguzan gini to amma duk da haka ana lissafa su cikin wanda suka ci nasara dan bai har yanzu ba su iya raba su da addinin su ba ba su iya raba su da gwagwarmayar su ba mana har gobe waɗannan ba su cewa sai kun ban mana kasar mu sai kun kyale mu suna nan duk da kun kashe da kashewa kun lalata na lalata to wannan shine cin nasara mutum ya buga abin da yake so ya gazali to wannan shi ne cin nasara amma da zarar kuma mace aka bar addini ko ba ayyaki ba ko da suka shigo da dabi'unsu da halayensu sai mutane suka bar addini suka rubuta wannan to yanzu kuma su san cin nasara domin dai an bar abin da ake kai na addini to da haka in dai mutane suka rike addini to nasara na tare da su a duniya da lafiya Allah ya dace da mu zuwa ga abin da yake so Allah ka ba mutunci da musulmai nasara a dai inda suke a duniya wannan yaki da ake Allah ta mana karshe tare da gagarumin nasara ga musulunci ga musulmai wasu suna kallon wannan yaki kallo na baibai kurin kallo suke Iran da Isra'ila da haka duk yadda aka yi bayani na fahimtar da mutane da yadda abin yake sai wani kamar goyen bayan Isra'ila ake lamarin ba haka bane yanzu ita Iran tana kai hari kasashen musulmi tana kaiwa Saudiya tana kaiwa Bahrain tana kaiwa Qatar tana kaiwa Dubai a Emirates waɗannan garuwa duka na musulmi idan su ma suka yunkuru suka ce za su za su mai da mata martani to kaga yakin kuma yanzu ya hada wajen kasashe nawa maimakon idan da kasar Iran ce kadai da Isra'ila waɗannan Yahudawa waɗannan musulmai to yanzu kuma sai garuruwan musulmai ya zama da abin ya haɗe su to kuma abin ya shafi nan yankin nan yankin nan da tushen addini addinin musulunci daga nan da taho ba ka da inda ya kai kudu ba ka da inda ya kai madina ba ka da inda ya kai makka to idan ya zama da abin ya haɗa da nan aka waye gari cewa kana so ka je ma ba za ka je ibada ba an dakatar da zuwa kana so ka je haji ba za ka je ba an dakatar da zuwa sannan duk waɗannan garuwa na musulmi sun shiga da su ake yi to ai kaga musibar ba karama ba ce da haka maganar ba ba magana bace wai kade shi wannan dole ne musulmi ya bude idan shi ya kalli abin da fadi kina ce a ƙasa amma da yawa mutane musulmi kina ce a ƙasa idan ka bi tarihin rigingimin gurin shekara 50-60 baya za ka ga cewa waɗannan yahudawa da amerika da iran ya kai iran da iran din suka haɗu kuma duk sai abubuwan da aka yi a wannan gurin haka kina ce da dakiya siriya an rubuta ta da sahannin iran an rubuta abin da ya shafi iraki da sahannin iran afghanistan da sahannin iran abin da ya faru duka waɗannan ƙasashe lubnan ka duba kudancin lubnan yadda ya zama yanzu shi ma yana nan ana cikin mai hari saboda hizbullah a nan take kuma iran ce ta kaba hizbullah ga yaman can kusiyon suna ta bugawa da junansu kuma suna bugawa saudiya iran ce ta kaba waɗannan to kaga wani abu ne da yake fitina ce a kwance a gurin kuma dauloli ne guda biyu kowanne yana kokarin yin wannan daular musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ta karya daular farisanci to wannan damuwar tana nan a gurin farisi to da haka abin ya wuce duk yadda mutane suke kinani ba abin da ya kamata mu mai da hankali illa yin addu'a Allah ya tsayar da abin kuma ya zama alkhairi ga musulunci da musulmi wannan shine babban addu'a da za ka yi mana a izzal islam wal muslimin Allah ka daukaka musulunci da musulmai Allah madaukakin sarki ya fi musulmin da yake daidai da haka in kai wannan addu'a sai ya ga to kai abin da yake da daidai duk wanda yake musulmi shi kake wa addu'a kuma shi kake so ya galaba wanda ma'ana kuma zai zama cutarwa ga musulmi kana roƙon Allah ya kare shi to wannan shine abin da ya kamata ne ba mu tsaya mu sha tuhuma junan mu ba eh wani malami ya magana an zage shi an ce ya zama yahudi ya zama bani isra'ila wanda abin takeici yawanci masu wannan zage-zagen su suka ba kowa jahilcin ma abin da yake faruwa a gurin wani abin zaga gashi nan duk inda ka shiga gashi nan rawar da iranta taka a wannan garuruwa wannan kasashe da yadda da hannunta aka yi ba bane koyayye su ma yahudan sun fada su ma amerikan sun fada su ma iraniyan sun fada duk wani abin da gashi nan kake da yusuf gashi nan amma in mutum ya zo ya bayani yana so ya nuna mutane girman matsala bayan da ana magana an goyi ba wanda zai goyi bayan yahuda kan musulmai din lalacewar musulmi ba za ka haɗa din lalacewar musulmi ba za ka ce wai gwara bai yuri da shi ba musulmi musulmi ne ba wani wanda zai kalli musulmi saboda yana shi aka ce wai gwara bai yuri da shi babu wanda zai faɗi wannan babu wanda zai faɗi to amma ka san rigimar da girmanta da fadinta da yadda take shine zai taimake ka sai ka tsaya kan abin da yake daidai Allah ya sa mana karshen wannan lamari ya dakatar da mu zuwa ga abin da yake so ya raba mu da tashin hankali da fitina ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya ya karfa mana abubuwan da muke gabatarwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.